Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a tashin wasu mabumai cikin wasu motoci uku tare da karan harbe-harbe sun rikida Mogadishu babban birnin kasar Somalia, inda mutane ya kalla 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga mutum hudu a cewar shaidu da jami'an lafiya. Fashewar mabumman uku wanda ya fara a cikin 'yan mintoci kadan tsakaninsu ya auna wani hotel ne da ake kira Sahafi wanda yake kusa da headquarters 'yan sandan farin kaya na kasar Somalia. Wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya faɗa muryar Amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jikkata zuwa asibiti. Jami'an tsaron da suka fara kai agajin gaggawa sun ce 'yan bindiga hudu ne suka shiga hotel din, inda suka hau saman rufin ginin wanda daga nan ne suka buɗe wa mutanen da ke ƙasan su wuta. Jami'an dai sun ce sannan a hankali suka kashe 'yan bindigar tare da ceto dimbin mutane daga ɗakunan hotel din. Tunda dai 'yan kungiyar Al-Shabab wacce ta fi shekaru 10 tana guna da ayyukan ta'addanci a Somalia ta ɗauki alhakin kai harin. Hukumomin tsaro a arewacin jihar California ta nan Amurka sun ce mutane 5 sun mutu sanadiyar gobarar daji wadda ta mamaye dubban gidaje ta kuma sa aka kwashe dimbin mutane. Ofishin 'yan sandan karamar hukumar Beatty ta California ya ce an samu mutane hudu cikin mota yayin da suka yi kokarin barin garin Paradise, garin da wutar dajin ta yi barna sosai ta kuma tilastawa dubban mutane arcewa. Gobarar dajin wadda ta fara ci tun ranar Alhamis ta kare yin tsanani sosai, inda cikin gaggawa yanzu ta nufi wani birni da ke kusa mai suna Chico. Jami'ai sun ce zuwa yanzu an iya kashe 5 cikin 100 na wutar. Kan karin mutane 5 inda suka mutu, wutar ta tilasta wa mutane da yawa barin motocinsu waɗanda cinkoso ya tsire su akan manyan hanyoyi. Jami'an 'yan kwana-kwana na jihar California sun ce tun ranar Alhamis suka haƙura da kashe wutar, maimakon hakan suke taimakawa mutane su bar yankunan da wutar take. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da ake zargi da aika mabumai ga masu sukar shugaban Amurka Donald Trump ana tuhumarsa da wasu laifuka da ka iya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai. Jiya Juma'a ne aka gabatar da Cesar Sayoc gaban wata kotun tarayya da ke birnin New York, inda ake tuhumarsa da aikata laifuka 30. Bayyanar Sayoc ta farko gaban kotun ita ce wadda ya yi a makon da ya gabata. Tuhuman da ake yi wa Sayoc mai shekaru 56 sun hada da zargin cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske da kuma rarraba makaman zuwa wasu jihohi da barazanar yin amfani da su. Ranar 26 ga watan Oktoba ne dai aka kama Sayoc a jihar Florida, inda aka tuhume shi da wasu laifuka 5 a can. Sayoc dai ya dade yana rayuwarsa a motarsa mai dauke da hotunan nuna goyon baya ga Trump da kuma hotunan nuna kyama ga 'yan jam'iyyar Democrats. Ya zuwa yanzu dai ba bai amsa laifukan da ake tuhumarsa da su ba. Kasar Pakistan ta nemi tallafin kuɗi daga ƙawayenta na ƙud da ƙud ciki har da China da Saudiya, ta kuma nemi bashi daga asusun lamani na duniya IMF domin su taimaka wajen farfaɗo tattalin arzikin Pakistan ɗin da kuma warware matsalolin da take fuskanta. A farkon makon nan ne dai Prime Minister Pakistan Imran Khan ya kulla wata yarjejeniyar tallafi da China yayin wata ziyara aiki da ya kai, inda ya haɗu da shugabannin China ciki har da shugaban ƙasa Xi Jinping. Jami'an China da na Pakistan dai basu bayar da wani cikakken bayani ba, amma China ta ce tana shirin baiwa Pakistan wani tallafin kuɗi da ba a bayyana kowane iri ba ne. Cikin neman tallafin da suke, Khan ya samu tallafin dala biliyan 6 daga Saudiya lokacin da ya kai ziyara can a watan Satumba. Hawa kuma haɗaɗɗiyar dawar Larabawa na la'akarin baiwa Pakistan dala biliyan 6 da ta nema. Sai dai ƙwararru na cewa karɓar tallafin kuɗi daga Saudiya da daular Larabawa zai iya zama cuɗe ne na cuɗe ka ne. Daga ƙarshe jiya Juma'a kasar Rasha ta karbi bakuncin wasu jami'an gwamnatin Afghanistan tare da ƴan hamayyarsu na kungiyar Taliban a wani yunkurin da Rashar ke yi na kawo ƙarshen rikicin shekaru 17 da kasashen yamma suka kasa cimma. Yayin da yake jawabin bude taron Moscow, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha tana tare da kasa wato tana tare Rasha tana tare da kasa daya kasar Afghanistan. Inda dukkan kabilun da suke a kasar za su zauna cikin junansu cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Duk wanda irin waɗannan kalamai jami'an Rasha na bi a hankali tare da sanin cewa ba lalle bane abinda suke tsammani yayi ba. A baya dai Rasha ta yi yunkurin hada irin wannan zaman tattaunawar har sau biyu amma aka soke bayan da gwamnatin Afghanistan take shiga magantaran.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ta madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in, a yau za mu kawo muku rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan bayar da horarwa na musamman ga jami'an kiwon lafiya sama da Maitan a jihar Neja domin taimakawa mutane da bayanai akan tazara haihuwa. Rahotanninmu na biyu da na uku da na hudu dukkaninsu za su yi mana magana ne akan fafutuka na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da hukumomi da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihohin Kano, Jigawa da kuma jihar Bauchi domin rage yaduwar cutar na zazzabin cizon sauro a cikin al'umma. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan miƙewa da hukumomi suka yi tsaye a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar domin ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar polio biyo bayan samun labarin bullar cutar a jihar Zindar. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo muku jawabin Hajiya Adama Balla mai ƙungiyar sa-kai ta Zidaya wacce take ƙoƙarin wayar da kan al'umma a jihar Borno domin bayar da 'ya'yansu a yi musu rigakafin cutar polio a wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar Borno da gidan rediyon muryar Amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
In kai keke ite kai keke, in kai babur ite kai babur, in kai moto ite kai moto, in kai gida ite kai gida, in kai gida ite kai gida. Mutum bai da gadon ka wallahi Allah, amma ina dai da gadon mutum ka o bil adam bai wuyan gane hali. Bashi bil adam bai wuyan gane hali. Adam mai wuyan gane hali.
Sama da jami'an kiwon lafiya 200 ne a jihar Niger suka sami horarwa na musamman akan yanda za a bayarwa jama'a shawara akan tazara haihuwa a jihar Niger. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da cikakken rahoto.
Wannan dai wani shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin hukumar kula da rayuwar kasashe masu tasowa ta kasar Amurka wato USAID da kuma gwamnatin jihar Niger. A ƙarƙashin wannan shiri dai hukumar ta USAID ta samar da wasu kayayyakin koyar da yadda ake gudanar da tsarin iyali a makarantun koyar da ungozoma da na jinya dake garuruwan Mina da Bidda domin horar da dalibai kamar yadda ya kamata. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril yayi karin haske akan wannan shiri.
Wayannan ma'aikatan aiki ne daga kananan hasutocinmu gaba daya a wannan state din, domin mai girma gwamna Alhaji Abubakar Sani Bello mai na so ya tabbatar da cewa matanmu da suka zo wurin haihuwa ba sa samu matsala. To cikin abubuwan da ake a nan wurin an kula cewa mata idan suka haihu ba su samu sun huta kamar suka dauki wani ciki ba, yakan zama musu illa. Mata ta yi wahala, yaro kuma shi ma bai samu yanda ya kamata ce ya samu ba. Ko a jinance Allah subhanahu wataala na san a shayar da yaro kusan shekara biyu. So anan muna haɗin kai domin za mu samu hanyoyi da matan mu za su iya dinga bayar da wannan lokacin domin su samu su huta kafin su take dokan ciki.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce a yanzu sun mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a akan lamarin tsarin iyalin.
Muna neman mu bayyana shi sosai a jihar Niger, saboda jihar Niger na da samun haihuwa da yawa fiye da average na kasan. To akwai aikin da yake kanmu sosai da za mu ci gaba da bayani ma mutane, za mu shiga lungu da ƙauyuka da ko ina gunda mutane suke, mu bayyana musu, saboda shirin iyali shine zai ba da ƙarfin da za ka iya tsara yadda za ka yi ka ci da iyalan nan, sannan kuma da za ka iya ba su abinci isasshe da kuma lafiyansu da za ka kula da shi.
Uwar gida Dokas Abu babbar jami'a ce a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya da ta kasance a wajen taron bada wannan horo ga abin da take cewa game da tsarin iyalin a Najeriya.
Yes, there's improvement in the acceptability unlike before, because then we believe that many people don't have the right message on what family planning is all about.
Tace an samu ci gaba sosai wajen rungumar tsarin iyalin a yanzu ba kamar a baya ba, suka yi imanin cewar jama'a ba su samu sakon kamar yadda ya kamata ba akan abin da ake nufi da tsarin iyalin. A baya ma da kayima jama'a batun tsarin iyalin sai su kauce, to amma a yanzu babu wannan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Kano, hukumomin kula da kiwon lafiya na ci gaba da raba wa jama'a magungunan cutar zazzabin cizon sauro kyauta domin rage yaduwar cutar. Muhammad Salisu Rabiu ya aika mana da rahoto daga Kanan Dabo.
Babban jami'i a bangaren yaki da cutar a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan, ne ya bayyana haka a yayin tattaunawar mu da shi akan yadda cutar take a halin yanzu a jihar Kano. To kowane matakai suka dauka na ganin cewa magungunan na amfanar waɗanda aka bayar domin su.
Ai da baya kaiwa ga waɗanda ya kamata su yi amfani da shi, watakila da ba za mu samu wannan kididdigar da muke samu ba. Duba da cewa an ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai, sannan kuma gyara kayanka baya zama sauke maraba, muna yin iya mai yiwuwa. Wasu abubuwan za su iya faruwa, amma lalle muna bindiddigi. Za mu san nawa muka raba, a ina muka raba, sannan kuma lokacin da za mu je mu yi zubeban ƙwaryata, nawa muka baka, nawa ka bayar, nawa ya rage, duk muna bibiya. Ai wannan aikin dole sai da bibiya, kuma bibiyan nan ana yi, kuma gwamnati ba ta kasa a gwiwa akan wannan aiki, musamman wannan gwamnatin tamu mai albarka, sannan da tallafin jajirtaccen kwamishinan mu na lafiya Dr. Kabir Ibrahim Gezu. Saboda wani lokaci fitar ma na bazata za a yi, ba lalle a gaya wa ka san irin wannan bibiyar, akan gaya wa asibiti ku shirya za a zo za a yi dan abin da ya tsokaci akan wasu batutuwa da suka danganci asibitin, da suka danganci yanayin kula da lafiya, da suka danganci tsari da ake bi na harkar lafiya tun matakin farko har matakin ward matakin karamar hukuma matakin jiha duk ana yin wannan to amma wani lokaci kuma ana so a yi a bubbuncika a gani sai a zazzabi wayansu a asibitoci 1 2 3 4 5 10 nan da nan sai a je sai a dudduba a ga abubuwa suna tafiya daidai to daga alƙalman da muke samu kawo yanzu yana nuna mana cewa su kansu ma'aikatan lafiya tunaninsu ya sauya kan cewa lalle lalle aiki fa sai dai aiki ba aiki ba to ba wannan hurumin da kuma za a zo a zauna ana abin nan saboda haka magungunan nan da ake kaiwa lalle lalle ana amfani da su kuma bayan haka ma banda ma asibitocin da muke da su na gwamnati har asibitocin da ba na gwamnati ba ma gwamnati tana iya yi na ganin cewa an yi wa ma'aikatan wayannan asibitocin bita an sanar da su an wayar da kansu cewa ga tsari da ake bi sabon tsari wanda duk duniya akan ta kan wannan tsari ake ga kuma yadda ake amfani da magungunan nan ga yadda ake amfani da na'urorin nan na gwaje-gwaje ga kuma yadda za a yi a san cewa wannan yana da cutar ga yadda za a bashi magani kuma in ya sha magani zai warke waɗannan suna da wata kilancin samun wannan ciwo ga yadda za a bi a kare su daga samun wannan ciwon a'a gidan sauro mai magani za a ba su
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
a karamar hukumar Giyade dake jihar Bauchi hukumar kula da lafiya matakin farko na ci gaba da fadakar da jama'a irin matakan da ya kamata su dauka domin kare kawunan su daga kamuwa da cutar malaria wanda cizon sauro ke kawo ta Amina Abdullahi Gilbo ta aiko da rahoto.
Shugaban Bakatma Dr. Muhammad Sambu Alkali ya kai ziyara garin Giyade a lokacin da yake tuntubar al'ummar dake garin Giyade yadda suke amfani da gidan sauro.
A tattare da ni Dr. Magaji yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu duba wannan al'amara. Mu tabbatar da cewa wannan gidan sauro da gwamnati ta bada mutanen mu suna amfani da shi yadda ya dace. Kuma ya faɗakar da mutane yadda za su gyara muhallin su. Dama kukan samu ruwan yana da muhimmanci sosai. Saboda a kwanan nan za a zo a saki wannan rabon gidan sauro insha Allah. Sai sa muka ga ya dace a wannan mu zo mu ga yadda aka amfani da wancan da aka raba zuwa shekara uku. Shin mutane sun ci gaba da amfani da shi ko kuma an daina amfani da shi? To kuma mu tabbatar da cewa ana amfani da shi bayan haka kuma mu yi tambayoyi akai yadda aka yi amfani da shi da kuma irin matsaloli da aka samu dangane da wannan abubuwan. To kuma mu tabbatar muku cewa insha Allah za a zo a sake raba wannan gidan sauron saboda shi gidan sauron bai wuce shekara uku zuwa hudu aikin sa zai daina aiki to kuma gwamnati ta yi tsari duk wanda ya dace da za a zo a sake ba wa mutane
Dr. Muhammad Sambu Alkali kenan shugabar hukumar lafiya na karamar hukumar Giyade Lawan Baba Ibrahim Giyade ya bayyana yadda suke amfani da gidan sauron
lokacin da muka samu baki da bukatuwa sai muka fara magana ma problem ne ga yawa shi shugaban kamar hukuma ya ba mu hadin kai muka fara gaya wa shugaban al'umma ana shi haka sai ga amsa magana mai magana shi da su da mai sassai in kuma shi akan wannan aiki sai aka zo muka gaya wa shugabanni daga nan kuma sa'an nan muka zabi wasu community guda biyar a war guda biyar kenan wanda an wasu gargara wanda wa'annan community sun yawancin su suna da karancin wannan gidan sauran da ganin kashe kwari yawan cututtuka musamman na zazzabin cizon sauron a rufa ɗin na wani cewa sun fi yawa wajen shi ne muka amfani da wannan dama domin mutum ya faɗa da shi kuma ma tafi da wasu masu shiga gida gida mata inda za su je su faɗakar da mata kuma su duba yaya akwai gidan sauron wajen in kuma akwai shi ya ake amfani da shi ana amfani da shi ko ba amfani da shi to an yi da mun karɓa manomi mun kai mu gwamnati sun ma dan yanzu mun furan guda uku ko ina muka je an karɓi mano bidiyo musamman matan nan sun samu haɗin kai a wajen matan su da gida gida kuma mun samu haɗin kai a wajen shugabannin al'umma dama suna haba haba
Lawan Baba Ibrahim kenan shugabar hukumar lafiya na karamar hukumar Giyade Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria
Bisa yanda damuna bana ta zo da mamakon ruwa da kuma ambaliya a wasu sassan arewacin Najeriya, al'amarin da ya haifar da karuwa da kuma yaduwar sauro, shin kowane matakai hukumomin kiwon lafiya suka dauka a jihar Jigawa wajen baiwa al'umma kariya daga cutar zazzabin cizon sauron? Tambayar da Halimatu Abdullahi ta yi wa Dr. Kabir Ibrahim, babban sakatare a hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Jigawa kenan.
Jihar Jigawa tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta tarayya da masu ruwa da tsaki da suke yaki da kakkaɓe zazzabin cizon sauro a bayan kasa sun yi rabon gidan sauro sama da miliyan 3,600 a fadin jihar Jigawa, wanda aka samu nasara kashi 90 da wani abu zuwa 91-92 na mutane da an samu wannan gidan sauro diddiga da aka yi bayan ta wannan rabon. Kalilan da ba su samu ba kuma an kawo gidan sauro an jiggi ana za a kai su asibitoci wanda za a dinga ba mata masu juna idan sun zo awo. Wato abin nufi shi ne an tanadi gidan sauro da yaran da ba a haife shi ba ma, yanzu akwai gidan sauron da za a ba shi idan mahaifiyarsa ta zo asibiti a dalilin yin awo ko kuma wanda ya gama allurar rigakafi da baki daya a matsayin masaya kyauta da shi. Yanzu haka nan muna da gidajen sauron nan a toso dinmu wanda ranar gaba da shi ne da kullum shi wanda ba samu a lokacin gangan yau ma, idan a gidansu akwai yara kanana idan sun allurar rigakafi suka zo asibiti za a fara fitar da wa'annan gidajen sauro a rinka ba mutane don a tabbatar da cewa sun samu. Wanda kuma suke da mata masu juna in suka zo asibiti awo shi ma nan akwai provision na ba su wannan gidan sauro wanda ake kira kaman continuous distribution, wato bayarwa ta yau da kullum wanda bayan an yi wannan gangami kuma za a dinga yi ne da kullum. To gidan sauro yana ɗaya daga cikin kafafen da ake amfani da shi na tabbatar da cewa mutane ba su kamu da zazzabin cizon sauro. Bayan haka kuma muna cike da faɗakarwa na kiyaye tsaftar muhalli, wanda baya fiya ya zama cikin wata hanya ya rinka bullewa ana rage ciyayi daga kan ta gida, wannan yana tafiya. Bayan haka kuma sun san gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauki nauyin ba wa yara da mata masu juna maganin kyauta idan sun zo asibiti, kuma har da maganin malaria wanda ake ba da kuɗi kamar naira miliyan 75 duk wata domin ɗawainiyar waɗannan mata da yara asibitoci da dama da suke faɗin jihar nan da ake irin wannan free medicine a cikin kuma magunguna na kyauta a cikin sun da wannan magana ta yi nisa a kan haka.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar ta Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Yanzu kuma sai jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Biyo bayan samun labarin ɓullar cutar polio a wasu yankuna da ke jihar Zindar, hukumomi a jihar Maradi sun ɗauki matakin gaggawa domin aiwatar da rigakafin cutar polio, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Wato wannan shashawa za ta wakana a jihohi masu makauta da tarayyar Najeriya. Hasali ma wannan shashawa ta shahi jihohin Maradi, Difa, Tawa, Doso, Zandar har da ma Agadez wannan karo. Malam Mahimu Labo na sashin kula da allurar rigakafi a hukumar kare lafiya ta jihar Dare da kenan Maradi.
Ya gama dan wanka ya kama da huta aka ce ka saka kama naka ruwa ko? An samu wajen da magaran poliovirus tanit da magaran dangas aka samu poliovirus. To mun ko muna makauta da su. Nan wurin bai sha Maradi babu mu tashi mun ma mu gemin ruwa ka hannu abin ya zo gare mu.
Adadin kanana yaro ne za su amfana da wannan shoshawa a nan jihar Maradi baki daya.
Yara miliyan 1,334,056 su ne yara wanda aka ce za a ma shoshawar nan daga kwana guda har shekara biyar ba kwana guda da zero a sankan nufin mu.
A jihar Maradi, Jinatawa shi ne garin da a hukumance aka buɗe wannan kamfe na yaƙi da cutar polio. Ga jawabin gwamnan jihar Malam Zakari Umar.
Haɗin mafarsaka ya sake cinmu. Kwanakin baya akwai cutar kolera da ta fito mana daga gidan mafarsa ta zona, muka yi wajen wata uku ma muna kokowa da ita. To yanzu kuma ga shi hallau haƙin nan na mafarsaka ya sake cinmu. Ciwon shan inna ya sake fito mana daga gidan mafarsa ya zo cikin jihar da magana. An samu yaro uku waɗanda suka kamu. To shi yasa abinda muke kira gare jama'a jihar Maradi duka baki wannan aikin uwaye su yi tsaye tsayin daka su tabbata an baɗiyarsu magani a cikin jihar Maradi. Ba musu mu ji an ce akwai wani uba ko wata uwa wanda ta hana a ba ɗanta magani, wanda duk ya yi wannan ba masoyin ɗan shi ba ne, ba masoyin ƙasa ba ne.
Shi ko mai masaukin baki mai martaba Sarki Lawali Ubandawaki na Jirata ya yi kira da jan hankali ga talakawan shi.
Ku taimaka ma ɗiyan saboda haƙƙi ne gare ku. Kukular da lafiyarsu duk wanda bai ba ɗan shi ba to gaskiya ya cuci wannan yaro kuma shi cikin shi.
Shu'aibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani daga Maradin, jamhuriyar Nijar. Sai Maidugurin, jihar Borno, wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake da cutar polio, da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya. Hajiya Adama Balla, ɗaya daga cikin waɗanda cutar polio ta yi wa illa, mai kuma ƙungiyar sa kai ta Zadaya, wacce take ba da gudunmawa wajen faɗakar da iyaye muhimmancin bayar da ‘ya’yansu a yi masu rigakafi, ta yi wa taron bayanin irin gudunmawar da suke bayarwa na faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa ‘ya’yansu rigakafin cutar polio.
Sunana Adama Yadiya Balla, ni ce wanda na Zadaya kanin polio and disability initiative. To a gaskiya mun fi shekara goma muna gwagwarmayar yakin cutar polio a nan Borno tun 2007 ana engaging namu at all levels daga WHO, UNICEF har Borno State Government. To a ƙarshen gaskiya an samu ci gaba sosai don ko da ƙanina yake bayani da wasu abokanansa a kan rigakafi sai wani ya tambaye kai ka dame mu da wannan polio din nan wai mene damuwanka yara kawai hana yara aihuwa da sauransu sai ya ce musu kun ga shabiki ta gidanmu nan sai ya ce musu ya ce ai polio ne mutum ya ce ya ce ai inda polio ne ko yana 100 ne gara kar ko guda ɗaya aihu amma ya zama da kafan shi. Saboda ni gaskiya a yawo na da kallace-kallace daga har su internet ne ni ban taba ganin ma severe case na polio kamar nawo ba fa sai wani mutum da yake cikin iron lung din nan ko iron rod ne gaskiya inda barna ne da ta'addanci polio kaf ta gama kaina ta kashe mun hannu ta kashe mun kafada ta kashe mun jikina gaba daya mutane in suka yi lakari da haka sai kaga sun kwammace ƴaƴan suna guje-gujen su suna tsalle-tsallen suna duk abin da ya kamata su yi sai mu kafa su.
Hajiya Adama Balla kenan mai kungiyar Zadaya wanda ta sa kai domin faɗakar da al'ummar jihar Borno muhimmancin bayar da ‘ya’yansu a yi musu rigakafin cutar polio. A yayin taron masu ruwa da tsaki na yaƙi da cutar polio da gidan rediyon muryar Amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Da haka kuma shirin namu na yau ya kawo ƙarshe. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka kuka ji mu kai tsaye, Nasiru Yakubu Birnin Yero ke muku fatan alkhairi. A kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.